Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-21-25. Haka kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku kuma da sake saduwa da ku a wannan shirin na yanzu. Ni ce Zara Aminu Fage ke tarbanku ga shirye-shiryen namu. A yau saboda wasu matsaloli da muke fuskanta, ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda kuka saba jin mu ba. A madadin haka, za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoton na musamman.
Yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yaɗa labarai na daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokradiyya a ƙasa. Sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa, musamman a nahiyar Afirka, inda ake fuskantar yawaitar saɓani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai. Suleiman Umaru Bura shi ne sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin 'yan jaridar Niger, Maison de la Presse.
Mu aikin da muke yi na al'umma ne, shi ne ake cewa da droit de public à l'information. Muna yi ne don saboda al'umma, kenan aikin na kowa ne muke yi. Yau Suleiman, ka tashi kana neman wani labaru, ma'aikata ta gwamnati matsala ne, in kuma ka ga an baka shi saboda ana tambaya nan a wani ba iya tare da mu, wancan wa ba tare da yake da mu. Kai dai kamar abin ne an ɗauke shi kashi biyu, kamar nan da wani ministir ya faɗi akwai jaridu abakai kuma akwai jaridu makiya, kenan akwai masu sama akwai wani busa sama. To kaga wannan ko ai ba daidai bane a cikin harka ta ƙasa.
A wani matakin rigakafin kaucewa fuskantar matsalolin da ke toye 'yancin samun bayanai, gwamnatin Nijar ta kafa wata doka a shekarar 2011 wacce yake tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su, kamar yadda shugaban kungiyar UNIMED Jahar Mamman ke bayani a kai.
Na akwai kuduri da aka ɗauka a nan ƙasar mu ta Nijar wadda ke ba da damar ɗan jarida ya je ya nemi labari, kuma dole ne daidai yadda doka ta ce masu ikon su ba su dama da kariya ta yi kai ga waɗannan labarin, kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani su ba shi damai ya yi hira da su don su kawo haske a ta yadda aikin ƙasa, tunda aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public. Shi ne service public wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka kake ma, a'a, daga inda kace jaridan jarida ne, daga inda kake aiki gidan jarida to ƙasa ce kake ma. Daga wannan lokacin labari ya yi ƙarhin naka, mai naku ne, na ƙasa ne gaba ɗaya, na al'umma ne. Mu kan mun sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya don kanmu ba su damar su maida mu nasu, ko kuma su maida mu 'yan adawa su ce mu ma tare muke da 'yan adawa.
Suleiman Bura ya ƙara da cewa hulɗa a tsakanin 'yan jarida da mahukunta a yau wani abu ne da za a iya cewa ta kasu ta rabu.
Relation kin ko kudin ci hulɗar yadda take, ba a saya hulɗa ce ga tana sak tana tahiya. Tunda yau in dai ba su bane suke neman ku, yau in ku ne kuke neman su, akwai matsala sai an shiga kwama. Sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi. Jarida ba ta yi ne demokrasi, demokrasi ba ta yi jarida, kenan tare ne suke ba iya raba su.
To sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi, hulɗa tsakanin gwamnatin Nijar da 'yan jarida sai son barka. Ya kuma jaddada cewa ƙofofin jami'an gwamnati buɗe suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma.
Tuna ganin dai ga yau dai Nijar ba wani matsala ko guda da 'yan jarida, muna hulɗa da su, muna so abu guda ne ɗan jarida shaude labari wanda zaman tashi kan ƙasar mu gaba, ba wanda zai ɓata mutane ba. Kuma ko da ɗan jarida na siyasa ko wani ɗan ci hulɗa min da gama, ɗan jarida ba ƙaramin aiki bane. Tunda ce ma aka yi ga iko ana za a ce shi na kamar iko na hudu cikin ƙasa, saboda in babu jarida babu labari.
Ganin mahimmancin alaƙar aikin jarida da salon mulkin demokradiyya ya sa shugaban kungiyar UNIMED yi wa ɓangarori wannan tunatarwa.
Ɗari-ɗari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta yadda aikin shi yake yin kuskure. Lallai da kuskure kuma mun san da wannan kuskure ɗan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya akan doka yayi aikin shi daidai yanda kundin kasa ya tsara daidai yanda dokokin kasa suka tsara shi mai iko shi hukuma ta tunkari aikin jarida shi ɗan jarida ya tunkare su yayi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani
anan minista Salisu Habi na ganin dole ne ɗan jarida su rika tsara suna dubin bakin gatari
ɗan jarida zai tambaye labarin an bashi bayani amma ka san akwai bayanin da ba da za ba su ba saboda wanda ka saurare ne kila akwai wani bayani da mai iko sani bai hudi baka zo ka tambaye mai iko ba baka zo ka tambaye abubuwa sai ka zo kai ƙarya kenan gwamma in akwai wani abu a zo a tambaye mu mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi in akwai abin da ba daidai ba dole ɗan jarida ce ku hankali a baka zawa bai da kyau daidai ne wannan kuma in wani an sai yayi wani cuta ko yayi lahi dole a ce wani wai lahi kaza in bincika an da zancen na gaske ne to kawo nan shirya gobe wannan sai ma an bashi gala
rahoton kungiyar kare haƙƙin ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ya bayyana cewa Niger ce ƙasa ta 66 a duniya wajen mutunta ƴancin aikin jarida a shekarar 2019 lamarin da ke nunin ƙasar na ƙara ja da baya a ƴan shekarun nan a wannan fanni Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin kota kwana da ake ciki a nan Amurka. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Madalla kada a sha'afa dai muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin kota kwana da ake ciki a nan Amurka yanzu kuma ga wannan hira ta musamman
wannan tattaunawa ta mu za ta karkata ne akan alakar ƴan jarida da jami'an tsaro ko kuma hukumomin tsaro wai wannan alakar da ake ta magana kullum waya take ne
wato alaka ce wadda ta dade tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro to wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jummai abin da yasa suka zama dan juma da dan jummai saboda kowanne al'umma yake wa aiki abin da ake kira public service kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikinsa shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahadi ne tsakaninsa da mahukunta. Duk kasar da babu yan jarida babu cikab. Kullu nakan tuna maganar Thomas Jefferson shugaban America na uku, a inda yake cewa kasa ko ce irin kasa ce a duniya za ta iya tabbatar da yan jaridu ba masu mulki, amma in ji Jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba yan jarida ba. Wannan yana nuna cewa yan jarida ba kashin yada ba ne a tafiya irin ta sanan kone irin mulki a kota irin kasa a fadin duniya. Duba da irin rawar da suke takawa wajen karbo sako daga al'umma su danganta shi ga mahukunta, su kuma karbo sako daga mahukunta su danganta shi da al'umma, shi yasa su koda yaushe a tsakiya suke.
Baya ga waccan alaka ta yi wa al'umma aiki, menene kuma haɗin jami'an tsaro da su ɗan jarida?
To idan ka duba zaka ga jami'an tsaro da su da ɗan jarida kamar yadda nake ce maka ɗan duma ne da ɗan jummai. Su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada, su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma yana ta yawayansu. Su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki, musamman a mulki na demokradiya. Kuma ko da wani lokaci zaka gansa tare a wajen aiki, duk inda kaga jami'in tsaro zaka ga ɗan jarida, musamman a tarurruka waɗanda ake yi domin al'umma wanda masu mulki suke wato kusan gaya wa al'umma irin abubuwan da suke yi,
suke baje kolin
su, baje kolin su. To ba inda zaka ga ɗan jarida ba, kaga jami'in tsaro ba, kuma duk inda kaga jami'in tsaro zaka ga ɗan jarida. Ka faɗa da ka faɗa suke aiki a lokaci guda.
Duk da wannan alaka da ka faɗa ta ɗan jumma da ɗan jummai, amma kullum ba ka rasa takaddama tsakanin ɓangarorin nan biyu, wai me yake sababa ta ne?
Wato abin da yake kawo su jami'an tsaro kudu shi da ɗan jarida ake kwafsa, kuma galibi mu a nan kasashen mu masu tasowa zaka ga irin waɗannan rigingimu suna haɗa ƴan jarida da jami'an tsaro. Amma kuma wasu lokuta zaka ga ko a jami'an tsaron zaka ga waɗanda suka kai matsayi na ƙoli, ma'ana masu manyan makamai, su suka fi gane darajar ɗan jarida, wanda zaka ga galibi a kowane irin yanayi ko a mataki na jiha ko a mataki na tarayya, duk lokacin da aka ce an kawo sabon kwamishinan ƴan sanda misali, ko sabon director na DSS misali, ko sabon wani jami'in tsaro dai wanda aka bashi alhaki riƙe wata ja, a matakin sa na farko zaka ga ƴan jarida su yake fara nema. Kuma duk lokacin da ya kira ƴan jarida, bayanin da yake wa duniya shine duk wani aiki na da zan yi ba zai taba inganta ba a yi wa al'umma aiki na ba tare da na samu haɗin kan ku ba. Misali zaka ga idan aka kawo sabon commissioner ƴan sanda ya zo da wato azama ta yin aiki, a duk lokacin da aka ce an danke masu laifuka daban-daban, kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami, kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane, kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419, kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri, zaka ga irin wannan yanayi shi jami'in ɗan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha. Ya kira ƴan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu, kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annati da za su yi wa al'umma. To kaga anan idan su ƴan jarida ba su ba da haɗin kai ba, ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in ɗan sandan yake yi ba, to duniya ba za ta sani yayi ba, waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san yayi ba. To kaga anan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole. Akwai kuma matsayin da ake kallon ƴan jarida, waɗansu jami'an tsaron suna ganin ɗan jarida kamar barazana ne ga shi. Duba da kai duk lokacin da ka je zaka ɗauki labari ko zaka yi aikinka ko zaka yi bincike na kwaf-kwaf, musamman irin binciken nan wanda ake kira investigative journalism, wanda ake bincike a gano kwaf-kwaf ɗin gaskiyar lamari, jami'in tsaro wani lokaci ya kalli ɗan jarida kamar mai tonon asiri ne. Kuma idan ka kalli aikin jami'in tsaro zaka ga cewa duk labarin da ɗan jarida yake samu shi ba ɓoye labarin sa yake ba. Bambancin su da jami'an tsaro, akwai bayanan sirri waɗanda jami'in tsaro ke tattara wanda kuma ba lalle bane bai ga al'umma.
Yawwa dama a wannan gabar dama abin da nake so in gama, dama su ƴan jarida ana zargin su da cewa ana zargin su da fallasa abin da bai kamata al'umma su sani ba a wata gabar da bai dace su sani din ba, musamman al'amuran da suka shafi tsaro.
To kaga misali da kai haka sai ka tuna mun wani abu da ya faru tsakanin kamfanin buga jaridin Daily Trust da kuma komandan da yake kula da wannan tafiya da ake na kokarin dakile irin barazana da ake ta master da kayar baya a arewa maso gabacin Najeriya a Maiduguri, a inda ita jaridar Daily Trust ta buga labari a bisa ga doren kafofin da tace majiyoyin da suka shaida mata na irin shirye-shiryen da su komandojin sojan da suka yi a filin daga na irin yadda za su farmawa da abokan gaba waɗanda ake kokarin dakile wannan matsala. Abin ya kawo kace na ci wanda kuma daga baya ita rindin sojojin kasar nan take ganin kaman matakin da jarida ta dauka na fallasa irin tsare-tsaren sirrin da su hukumomin sojojin suka yi a matsayin cewa zai iya kawo barazana ga rayukan su da karanmu da suke filin daga suke yaki. To anan na kalli abin to ta fuska guda wanda kuma in an bi ta kwarawa abu ta mabi so dan duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na kasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to koda akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yanci faɗa albarkacin baki a matsayin aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abu
zai tsaron kasa
sha'anin tsaron kasa dan sha'anin tsaron kasa yafi dukkan wani interest da wata bukata wanda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarin.
To madalla kuna sauraron shirye-shiryen na musamman na sashen Hausa na murya Amurka ne da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta yanzu a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba. Madalla muna kawo muku shirye-shiryen musamman ne a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta a yanzu. Yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawar ta musamman.
Aiwa mu na tare da wasu baki na musamman Malam Abubakar da Malama Hawwa wanda zamu tattauna da su akan karatun Braille. Wasu mai sauraro kun san ma menene karatun Braille? Bari mu ji daga bakin su. Malama Hawwa bari mu fara da ke. Kin san an ce so so ne amma san kai yafi bari mu fara da maciyar uwata. Wai Malama Hawwa menene ma dai Braille din nan?
To jama'a assalamu alaikum. Bata kanshi Braille karatu wani karatu ne na mutane wanda suke da matsala na ido ko kuma wanda suke da matsala na karanta rubutaccen rubutu wanda zaki ganshi a dige-dige yake fitowa kamar digo-digo haka sai an shafa da hannu ake jin shi.
To wato wannan karatun ne da muke ganin kaman mutane a makafi ko masu malarura ido suke amfani da shi. Ka ga littafi kawai da kujin muji.
Eh
Malam Abubakar sai ka kara.
So shi asalin rubutun Braille
kamar da ta faɗa ma asali tun zamanin da sojoji ke amfani da shi asalin braille din ma sojoji ke amfani da shi daga baya ne aka sami wani makaho mai suna Louis Braille shi ne aka maida shi ya zama na makafi
okay inda aka samu sunan
braille yawa inda aka samu sunan braille din kenan
to shi wannan rubutu na braille sai da ge ne dugo daya dugo kaza dugo za to ta yaya kuke iya bambance wannan kuma aka maida shi kalma
eh kowane rubutu kowane kalma zance kenan na ABCD yana da nashi dugo A tana da nata daban B nashi kowane yana da nashi to haka ake bambancewa A da nata B da nata haka duka har zuwa Z
to daga wani mataki ake fara karatun nasa kuma yana da aji
you just kawai normal yadda sauran mutane masu lafiya suke karatu kamar daga nursery shi ma haka ake fara karatun shi daga nursery har iya inda mutum ya ga zai iya tsayawa da karatu
so kenan duk wani littafi na sanin irin na bangaren ilimi a kimiyya ne fasaha ne tarihi ne da duk abin da muka sani da gidaye-gidaye da yarurruka duk ana iya rubuta shi da braille din
eh ana iya rubuta shi da braille ba wai akwai su bane wasu akwai wasu kuma babu sai dai in kai ka dauka ka kai a maida maka shi irin wannan rubutun na braille
to akwai malam Abubakar akwai wasu abubuwan da kuke amfani da su kamar mashin ne ko kuma wasu na'urori ne wanda suke taimaka muku yin shi karatun braille
eh akwai shi da farko akwai writing frame slate kenan akwai kuma stylus abinda kamar yawa zaki sa paper ki a ciki sai ki dauko wannan biro din naki wanda muke cewa mai stylus
so sai ki dinga
sannan kuma akwai braille machine shi ma braille machine din kamar wace ne amma shi yanda typewriter yake haka zaki sa paper shi amma shi zai fito miki da huji-huji ne shi wannan yafi writing frame sauki idan ka iya amfani da shi amma wani kuma zaki ja ce shi writing frame yafi mai sauki ni kinga kamar ni gaskiya na fi yin amfani da writing frame akan shi braille machine na fi so in yi amfani da writing frame saboda ba zan ji nauyi ba zan iya yi kowane irin rubutu zan rubuta shi da wannan writing frame din saboda shi wancan idan baka wannan sosai ba ma ba ka saka lura sosai ba zai hahade maka rubutu din shi braille machine din shi ma to tun ji bambanci kenan
to shi a karatun braille din nan tun da naji a cikin kalmomi ne akwai na gidaya kuma akwai na karatun larabci haka da kowane sauran yare
tabbas akwai shi duka akwai arabic akwai numbers na 123 duk akwai su
wato 1 2 3 ni gidaya kenan
tabbas da
to duk abin da aka samu akwai dadin sa da rashin dadin sa wai shi ne matsalolin amfani da shi braille din mallan abuka
to matsaloli kafin ka iya ne wurin koya ne zaka fuskanci matsaloli amma kuma muddin in ka iya zaki ga to shi kenan abun ya zama sai dai tarihi sai dai kai ka koya ma wasu ma
kamar wa'ansu matsalolin lokacin da ake koya
yawwa matsalolin wuraren yanda zaka rike dot dot din shi dugo-dugo saboda ai ga shi za a fara maka kamar yanda zaka fara ABCD to shi za a fara ko koya maka wannan dot din so in ka riga ka iya shi sai a zo a fara rike hannunka za a yi ka fara iya rubutu in aka rike hannunka za a ce to rubuta min A zuwa kaza to da haka zaka wanda idan ma baka yi ba za a gana maka azaba don gaskiyar magana yadda ake tricking dinmu ana tricking yadda kai ina ganin da ake tricking dinmu ma yafi yadda ake tricking din masu lafiya kalo gaskiyar magana
kenan kamar sojoji ake
mai yawa gaskiya don ba wani magana a ce wai yau kana da nakasa za a yi tricking dinka a hankali a'a tricking dinka za a yi yadda kana da lafiya kai ma za a yi tricking dinka kuma za ka in ka iya sai dai labari
to kai magana cewa za a safa kai rubutu shin in ka tashi rubuta ABC din zaka rubuta wato A ba cha dan koko A shi ma rubutun braille din zaka rubuta a wannan
shi ABC din zaka rubuta din za a ce maka ka rubuta mu A.1 B.1 to misali dugo dugon kenan shine wannan kalmomin na ABCD din da za a ce ka rubuta farko za a ce ka rubuta zuwa A kamar zuwa D daga nan sai ku yi sama har ka je ka rubuta shi zuwa Z daga nan kuma sai kuma yanda za ka rubuta 1 2 3 4 a ce ka rubuta mun zuwa 1 2 zuwa 10 haka haka bi har ka zo ka ga ka wani yawo yaro kan taka
haka ne kuma malama Hawwa wani matsaloli ne shi bread din kika fuskanta lokacin da kike abin nan
a gaskiya ni kan na fuskanta matsaloli da dama saboda kasancewa ni wannan laluran daga baya ne sai mita to sannan ni nazo na koyi wannan ABC din nan iya to har yanzu ina zan iya cewa ina da wannan matsalan ba ni da speed ba ni da sauri ban iya karanta shi da sauri rubutun ma haka ba na iya jin sauri ba kamar wanda ya yi shi tun daga primary ba ya da kin ga an dade ana yi to ni kuma na wajen kawai bayan na gama secondary school na samu abin nan to shi yasa har yanzu ina fama da wannan challenge din na gurin rubutawa da karantawa
to akwai ai amfani a cikin kowane abu menene amfanin da kuka amfana shi na kasancewar ku inda suka karatu akan maganar Braille Malama Hauwa.
Amma gaskiya na amfana da Braille sosai saboda a dalilin iya karatun nan da nayi na Braille gashi har na koma na shiga jami'a. Har nayi karatu yanzu haka ma ina shekarar karshe ne a jami'a na wannan karatu.
Kuma kina iya kinya karantawa kin yanki?
Ai tabbas na iya karanta shi amma ba da sauri ba wurin rubutun shi kuma tabbas kin ga yadda banda cewa akwai ABCD akwai full spelling da ake ABC da wane ne din nan. Akwai kuma wasu alamomi ni da aka yi kaman in za a rubuta THE akwai alamar da za a yi kawai a saka ta ba wai sai a rubuta ta T daban H daban E daban ba a'a to akwai irin wayannan alamomin wanda su kuma hawa-hawa ne mataki-mataki kamar yadda gidan sama yake steps haka haka yake to akwai iya step din da gaskiya nake iya karanta akwai iya wanda kuma ba kai wurin ba ta kur hayyar su
to mallam Abubakar akwai bukatar a inganta karatun Braille din nan a Najeriya
gaskiya akwai bukatun shi saboda har gobe primary ne kawai ake yi muke yi sauran zaki ga hada mu ake kuma
wato babu makaranta gaba da primary a masu karatun grade
babu iyakacin shi primary ina da tabbaci iyakacin saboda ni nan na sha mun sha gogormaya na sha gogormaya a makarantar lokacin da muke tare da mutane masu gani mun sha gogormaya wani lokaci zaka ce a zo a karanta maka note wallahi tallahi kana ji kana gani sai dai ka hakura ka bi ka zo wani lokaci sai ka bada kuɗi a zo a karanta maka wani lokaci a ce maka ya zanci abinci a dinga maka je wasa da hankali iri-iri to kin ga ko muna buƙatar mu ma inda koyon da za a yi a inganta mana namu a samu secondary school din na gaba da primary kenan wanda na makafin ne kawai zalla su ma su ci gashin kansu yanda kowa ke wannan din shi masu ganin ke yi da kansu su ma kuma mu ma a zo a yi yanda mu ma ba mu da wani matsala ba mu da komai mutum ba zai fuskanci matsala ba saboda mu yanzu a ko'ina mutum mijin da ka riga gama primary nan to ka shiga kuma cikin matsaloli ma zai kawai
ke wato dole sai an ka shiga makaranta ta kowace ta kowa da kowa
eh ita ma din ba kowa ke daukar ka ba
saboda
kana zuwa za a ce maka ai su ba sa daukan makafi ba za su yi su duba su gani ko za ka iya ko ba za ka iya kai tsira a ce maka mu makarantar ba ma daukan makafi
to ya kuka kai manage kuka ina ku karata
to tun daga Ministry of Education wato ma'aikatan ilimi suke idan ka zo za a baka takarda sai ka kai can makarantar ko Zaria ko muri anan yawanci Zaria ne maza ko fadan kaje a kafancin maza kenan in kuma mata ne jijigan kuwa ake tura su a je nan Kaduna kenan so za su baka takarda su kaje sai ka kai ma makarantar to mutum suka ga wannan rubutu to shi ne za a ishe ka to da haka ne har aka saba ake daukan makafi don makarantar combination ne akwai makafi akwai guragu akwai masu gani mu a inda muka yi Zaria kenan a lokacin huta akwai makafi akwai guragu akwai kuma masu gani to aka ne muke ta fuskantar kalubale muke fuskantar kalubale har Allah ya sa muka gama
to malama Hauwa ke ma ana kira'ayin kina ganin ya za a iya inganta karatun wannan na Braille kuma yana da muhimmanci a inganta
gaskiya tabbas yana da kyau a inganta karatun yadda malam Abubakar ya magana yake cewa a ware mana makaranta na masu bukata ta musamman daban na masu lafiya daban ni ana ware a yanzu zan ce bai kamata a ware ba saboda cuɗanyan mu da mutane masu lafiya shi yake kawo wayewan kai da fahimta da kuma rage kyaman da ake mana a cikin al'umma so cuɗanyan mu da su yana da kyau har kullun har
kina nufin duk da cewa kuma kun shiga karatun da suke shi ma kuma shi kuke yi kuna da ilimin amma duk da haka kuna samun wariya tsakanin ku da su
tabbas har yanzu muna samun wannan wariyar a cikin al'umma wanda kuma ya kamata ne a gyara shi tun daga kan majalisar doka na kasa da na state da na shi kanshi commissioner kamar yanzu na education ya kamata a ce in so samu ne nan garin shi ya bada izini cewa kowace makaranta a ringa daukan mutanen mu suna yin karatu a cikin normal mutane kuma duk wanda aka yi ma wani cin zarafi ko wani abu su fidda wasu ka'idoji da dokoki na hukunci wanda za a yi ma wanda suka yi wannan abu
da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku a sanadin matsalolin da muke fuskanta sai a dakace mu a shirye-shiryenmu na gaba masu zuwa a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ce Zahra Aminu Fage nake muku ban kwana da fatan a huta lafiya.